أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو قانا وتا تقص ga watan bakwai shekara ta 1436 hijira annan Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina wanda shine ya dace da 26 ga watan bakwai shekara ta 2014 alisafin 15 alisafin turawa muna kan darasi na 60 daidai a cikin wannan littafi mai albarka na ahkamul janaiz wa bid'uha na Sheikh Nasiruddin Al-Albani Allah ya ji kansa da rahama wanda muke gabatarwa a nan masallaci bi albarka na Ihya'us Sunna a kofar Nasarawa a cikin birnin Kano a Nigeria idan ba a manta ba a darasin mu na baya da ya gabata muna tattaunawa ne akan irin addu'o'in da ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta su wa mamata yayin da suka mutu aka kawo wani misali da sunan wasu daga cikin wato da ambaton wasu daga cikin mamata da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi musu addu'a kuma aka ambato mana irin addu'o'in da manzon Allah din sallallahu alaihi wa sallama yayi ba dan komai ba dan mu yi koyi da shi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu na addu'o'i mun ji kuma irin kalmomi da shi manzon Allah yake amfani da su a wajen addu'o'insa ga mamata kuma malamai suka faɗa kai cewa yana da kyau lalle idan za a yi wa mamaci sallah a yi masa addu'a to a yi masa irin waɗannan addu'o'i da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa dan abinda ya fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da tsarki sama da abin da ya fito daga bakin wani bayan wannan ba na annabi sallallahu alaihi wasallama kadai ba an samu riwayoyi da suka zo daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama an hakaito kuma an ruwaito irin addu'o'in da aka ga waɗannan bayin Allah almajiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin addu'o'in da suke wa mamata yayin da suka rasu lokaci ya kure mana ba mu ambato misalan nasu ba yau kafin mu dora akan gabar magana ta 82 a magana akan addu'a baina takbirati al-akhirati wa taslimi mashru' addu'a da ake tsakanin kabbara ta karshe da kuma yin sallama kaga an ce ana yin kabbara hudu ayi daya ayi karatun fatiha ayi ta biyu ayi salatin annabi ko ba haka bane ba yawa sannan ayi ta uku ayi ta addu'a wa mamaci da sauran al'umma musulmi ga baki daya sannan ta hudu ba sai ayi sallama ba to yanzu gabar magana da zamu yi shine ashe kafin ayi sallama din idan an yi kabbara ta hudun akwai kuma wasu addu'o'i da ake yi ba kafin ayi sallama din to shine abin da zamu karanta yau da kuma sallama nawa ake yi wa gawa idan an zo sallar gawa shin sallama ɗaya za a yi ko sallama biyu za a yi da maganganun malamai to yanzu kafin mu tsallaka za mu shiga wato mu kawo misalai na addu'o'in da aka ruwaito sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi wa wasu gawawwaki wasu mamata da suka mutu a zamaninsu ba dan komai ba dan mu ji irin kalmomin da suke amfani da shi da kuma dabbaka abinda manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam na cewa idan mamaci ya mutu ka tsarkake addu'a gare shi ka tace addu'a gare shi saboda wato mamaci shi yafi kowa buƙatar addu'a ta musamman yayin da ya koma ga ubangijinsa Allah ya ba mu kyakkyawan koma na farko addu'o'in nan ga mamuni akwai wanda ake yin su lokacin da ake sallar gawa akwai kuma wanda ake yi idan an je makabarta duka kuma ana iya yi yayin da ka je makabarta ka tsaya a kabarin wani kana mai fuskanta alƙibla ka je ziyara da niyyar ka yi masa addu'a irin kalmomin da ya kamata ka yi amfani da su yayin da ka je ziyartarsa ka san muna zuwa ziyartar makabarta kuma ana zuwa gaida mamata iyaye ne ko ba iyaye ba ko malamai ko yan uwa to ya kamata mu samu addu'o'in da ya kamata mu rinka yi musu yayin da muka yi musu ziyara ko kuma idan mutum ya mutu yayin da za a yi mai sallah na farko mun karanta da ku shari'a musulunci ta nuna mana cewa yana da kyau yayin da mutum ya je makabarta ba haka kawai ake shiga kamar yadda ake shiga kasuwa ba to ko kasuwa ma dai da ake shiga ma dai ana yin addu'a ballantana makabarta manzon Allah ya sunnanta mana a riwayar Imam al-Muslim Imam Muslim da Imam an-Nasa'i idan mutum yazo zai shiga makabarta jama'a yana ana so yayi addu'a assalamu alaikum dara qaumin mu'minin assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna insha Allah wa inna wa iyyakum a wata riwayar wa inna wa insha Allah amma wannan riwaya ta Muslim wa inna wa iyyakum وما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهلي سيكا فاتسونا مكبرتر أن قانيكو كفاتسونا مكبرتر كشياء الله كغفرتا أم مكبرتا كذا أمن شن الله يتبت غريكو جدا متاني مؤمني ما نام مكبرتا جداني نمتاني وطن دسكي مؤمني يتي دني دمود فوق باكي ديا da abinda Allah yayi mana alƙawari mu masu gamuwa ne na'am Allah yayi alƙawarin za a mutu ko to an mutu ku dai ga mutuwa nan kun gani mu ma kuma ga mu nan kamar yau ne kamar gobe ne za mu zo za mu tarar da ku kuma insha Allah za mu riske ku a wannan wuri kada bakin ciki ya dame ku cewa kun yi gaba mu ma muna hanya Ya Allah ka gafarta wa ma'abuta makabarta kaza wannan addu'a din ko baka iya da larabci ba sai kai Allah amincin Allah ya tabbata a gidan mutane mu'minai mu ma insha Allah muna nan tafa zamu gamu da ku Ya Allah ka gafarta wa mamatan wannan makabarta Allah ya mana mai kyau a wata riwayar ta Muslim da Nasa'i da Ibn Majah akwai ƙarin Ibn Majah manzon Allah cewa yake assalamu alaikum ahlad diyar min almu'minina wal muslimin amincin Allah ya tabbata gare ku ma'abuta wannan gidaje waɗannan ɗakuna makabartu makwantai daga cikin musulmai da kuma mu'minai wa inna insha Allah bikum lahiqun mu ma insha Allah masu riska ne a gare ku masu tarar da ku ne أسأل الله لنا ولكم العافية إنا روكم منا دني دكو الله يمنا أفوا درنغو من قبادة وأن إتماع النبي أتي أفأيت إذن ذا أشي كما قبرت أوت رواية إمام مسلم دا إمام أحمد دا إمام البيهقي وأنزل الله صلى الله عليه وسلم يأتي أتي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين أمنشن الله يتبت غريكو جنا متاني مؤمني منا فاتن الله مدو كين سركي يجيكن وأن دسكا غباتي مو دغا تشينكو دكم وأن دسكا سورا دمونة مكا سورا كوكم كوني غبا موكما غاما ننزوا وإنا إن شاء الله بكم لاحقون موما إن شاء الله ما سرس كالكوني ودنا سوني أدوين دعك تبتر السنة دوان دريش غما كبرتا يشري تاكل منسا ya rike a hannu yayi wannan addu'a kafin ya haura kan mamata akwai kurakuran da ake idan an je makabarta mun shafa da muna maimaita a kiyaye taka kabari haramun ne a taka kabari kuskure ne mutum yazo zai je ya binne gawa yazo yana bin kabari yana tattakawa ka tuna kamar dan uwanka ne fa yake kwance ya kamata in zaka wuce shi ka zo kana tattaka shi kai ba taka shi ba ma tsallaka shi ma ina ce aibu ne to shi yasa wuraren da aka ci gaba ana yin hanyoyi a cikin makabartu hanya ake yan kananan hanyoyi wannan mai shiga wannan mai fita haka ake yi amma mu galiban makabartun mu sai kaga ayi ta kitif kirif arfe babu hanya wannan zai sa dole idan ka zo sai ka buƙaci ka tsallaka kabari wani lokacin ma saboda sun cika sai ka taka kabari so wannan hadari ne ba karamin hadari ba da kuma zama akan kabari ya tabbata a riwaya wanda ka zauna akan garwashin wuta ba wanda za a hura masa garwashin wuta a cikin ku yaje ya sa mazaunan sa yazo ya zauna akai ko to bai kamata ku rinka zama akan mamata ba yanzu ga mutanen mu saboda jahilci da rashin sanin addini da rashin wayewa da rashin bibiyar ilimi da kuma fadakarwa ta kware kaga mutun ya je makabarta yana jiran abun ne mamaci kawai sai ya mai da kabari shine kujerar zaman sa bai damu ba kuma ba wanda zai masa magana mutane sun fi mai da hankali akan harkar gargajiya inda za ka yi wani abu na taba harka ta gargajiya abu kadan za ka yi inda ka shafi gargajiya sai ai ma magana ba haka ake ba haka ake ba za su yi ma magana amma kana saba wa sunna wala ba su yi magana ba misali ina irin igiyan nan da ake zuwa ana gwada mamaci ba akwai igiya ba ko tsumma da ake zuwa ana auna mamaci kafin ai mai likafani ko tona kabari da za ta kuskure ka zo kana rike da ita har abin ne mamacin baka bayar aka jefa ta a ciki ba za ta ce ya akai haka a tone a saka ai ta maka fada ai ta maka fada da irin ko kuma wannan kasar da aka tone ta nan farko wacce ta sama ce wannan ta kasa sai ka kuskure wajen zubawa ka je ka fara zuba wannan ka je ka ga yanda yan gargajiya za su yi maka magana amma abinda za ka yi na saba wa addini saba wa sunna ba za a ma magana ba zama akan kabari ba lalle bane a ma magana tattaka kabari ba lalle bane a maka magana so jama'a wannan a hanya ce kafin mu karasa kuskure ne ba daidai bane duk wanda yake zuwa makaranta yake sauraron ilimi yake sauraron karatu ba daidai bane ya rinka taka kabari ba daidai bane kuma ya rinka ainihin wato zama akan kabari wanda wannan akwai hadari kwarai da gaske kuma ko ba komai yanzu in ka mutunta mutum manzon Allah ya faɗa a hadisi ingantacce ku rinka mutunta gawawaki kamar yadda kuke mutunta su suna raye ba wanda zai je samu mahaifinsa ya zauna akan cikinsa ko a gadan bayansa ko ya je same shi tattaka shi yana wucewa a ce an jera maka gawawaki guda 20 dukka ba za ka wuce kana tattaka su kana hawa kansu ba zai yi wannan so jama'a ya kamata mu ji tsoron Allah mu kiyaye bayan wannan yan uwana abin da ya tabbata sunna kuma yadda shi ma mun taba fada daga baya idan an binne mamaci waɗanda suka raka wannan gawa din su tashi su tsaya bayan an gama binne shi su tsaya dan lokaci kadan su neman masa gafara sannan su roƙan masa Allah ya tabbatar da harshensa yayin da ake masa tambaya saboda ya zo a hadisi sahihi riwayar Abu Dawud da Imam al-Hakim da isnadi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana fada istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbita fa innahu al-ana yus'al ku nemi gafara wa dan uwanku haka annabi yace an binne mamaci ne ku nemi gafara wa dan uwanku yace dan uwanku ba wai lalle na jini ba dan uwanku na islama was'alu lahu at-tathbit ku neman masa addu'a Allah ya tabbatar da harshen sa fa innahu al-ana yus'al saboda yanzu ana tambayan shi Allah ya ce yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli as-sabit fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimina wa yaf'alu Allahu ma yasha Allah yana tabbatar da harasan waɗanda suka yi imani sabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli as-sabit fil hayati ad-dunya a duniya bayan Allah na kware Allah yana tabbatar da harasan suna faɗan gaskiya sannan kuma wa fil akhirah bayan sun mutu kenan ubangiji Allah yana tabbatar da harasan su ku yi musu addu'a Allah ya tabbatar da bakin su saboda yanzu ana tambayan su manzo Allah ya ce hatta karan takalmi na waɗanda suka binne shi suka juya suka tafi yana ji hatta irin Allah ya gafarta masa sai an jima Allah ya masa afuwa an dawo masa da rai yana ji to abinda za ku yi mamacin ku shine ku nemi masa gafara ku nemi Allah ya tabbatar da harshen sa Allahumma fir lahu Allahumma sabbitu Allahumma fir lahu Allahumma sabbit mantaqahu inda almas'ala wannan sune addu'o'in da aka tabbatar aka ce ayi a kawo salatin annabi goma goma baya cikin riwaya kul huwallahu kafa uku ga walidanmu da mamatanmu baya cikin riwaya ya kafi ya shafi ya afi ya muafi baya cikin riwaya fatiha da salatul fati ba ta cikin riwaya ba nan bane bigiranta ayi hakuri in je a gindin kabari ne inda mutum ya mutu ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ayi kuma addu'ar cewa kai kowa ya da kansa kowa ya iya abin da zai iya ya juya ya tafi shi bace akai dole sai liman shi kadai zai ce ayi kaza a kawo kaza ayi kaza a kawo kaza in ya ga dama ya kawo addu'a mai tsawo in ya ga dama ya kawo gajeriya in ya ga dama ya ce a karanta tahiyya wani ma cewa ai kiran sallah in ya ga dama da abin da suke da alaka da wanda ba su da alaka ina fata ana fahimta to wannan shine sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a tsaya ayi masa addu'a ya tabbata daga amru dan as Allah ya kara masa yadda dai ne daga cikin manyan sahabbai masu matsayi amru bin al-as yayi wasiya cewa idan ya mutu don Allah a tsaya a gindin kabarin sa daidai gurgudan lokacin da ya kai a yanka raƙumi a fede shi a raba naman sa sai ka kwatanta da ma huci anan sai mu tambaye shi minti nawa ne zai dauki fede raƙumi da faffasa naman sa aka ce saboda me yace astanisu bikum zan ɗebe kewa ne da ku sannan kuma ku yi min addu'a dan in ga da me zan mayar da amsa ga tambayoyin da ɗan aikin ubangiji na suke mu tambayoyin da mala'iku za su yi min ya zan iya mayar da amsa don Allah ku tsaya ku yi addu'a a gindin kabari na kuma wannan so wannan shine sunna ya zo daga cikin addu'o'i jama'a da aka samu salafu salih magabata na kwarai suna yi wa mamaci gawa idan ya mutu na farko akwai addu'ar da aka ruwaito daga sayyidina abubakar siddiq Allah ya ji kansa da rahama yana allahumma abduka ya Allah wannan bawanka ne aslamahu al-ahlu wal-alu wal-ashiratu wal-zambu al-azimu wa anta al-ghafuru rahim ya ubangiji wannan bawanka ne ga iyalinsa ga danginsa ga ƴan uwansa sun sallama shi gare ka gashi kuma da babban zunubi a tattare da shi kuma alhali kai kai ne mai gafara mai jin kai wannan addu'ar ita a sayyidina abubakar yana yawan yi ga mutum in ya mutu akwai addu'ar da aka ruwaito umaru dan khattab yana yi allahumma asbaha abduka fulanun in kana wato ya ubangiji bawanka ya wayi gari a makabarta ya wayi gari ya mutu ka dauki ransa idan da safe ne sai ce asbaha idan kuma da yamma ne sai ce amsa abduka idan makabarin idan kabarin amana in mamacin an kai shi ne da yamma sai ce amsa abduka idan kuma an kai shi da safe ne sai ce asbaha abduka ya ubangiji ga bawanka ya wayi gari gare ka katta khalla min ad-dunya wa tarakaha ya rabu da duniya wa tarakaha li ahliha ya bar duniya ga ma'abutanta waftaqara ilayka ya buƙatu zuwa gare ka wastaghnaita anhu kai kuma ya Allah ka wadatu ba abinda zaka samu a gare shi wa kana yashhadu Allah ilaha illa Allah wannan bawa naka ya shaida babu abin bautawa da cancanta da dacewa in ba kai ba la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluka faghfir lahu wa tajawaz anhu ya yadda annabi muhammadu bawanka ne kuma manzanka ne ya Allah ka gafarta masa ya Allah kai masa rangwami haka Umar yake fada idan mutum ya mutu akan kabarin sa ko a gawarsa yana fadan wannan a wata riwaya cewa yake allahumma aslamahu ilayka al-ahlu wal mal wal ashiratu ya ubangiji iyalinsa da dukiyarsa gabaki daya da danginsu da dankinsa sun rako shi zuwa gare ka sun mika wa zambuhu azimun ya ubangiji wannan bawa naka yana da zunubi mai girma ba wanda bai da zunubi ba wallahi ba wanda bai da zunubi ka gaya wa Allah cewa ya Allah wannan bawa muznib ne mai zunubi ne ighfir lahu faghfir lahu ya Allah ka gafarta masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yazo a cikin riwaya malamai suna bayani yayin da mutum ya mutu mutane suna raka shi ƴan uwansa da iyayensa da danginsa suna raka shi a babin mutane dukiyarsa tana raka shi abin da ya tara aikinsa yana raka shi waɗannan sunfi na jama'a ko kuma nau'i abubuwa da shari'a ta ambata suna raka mutum kabarin shi dama su ne abokan rayuwa yan uwa mutane kenan dukiya aiki idan suka raka shi guda biyu za su dawo ɗaya zai zauna dole yan uwa su dawo ba wanda ya taba zuwa wai dan ya raka mamacinsa ko babansa ko mahaifiyarsa ko matarsa ko wani yace shi ma tona masa kabarinsa kusa da shi yana da ransa ya tsaya bari ya taya shi zama ba a wannan karar na'am an dan samu a tarihi daidai ko wasu sun ce a dan musu yan rumfa a gindin kabarin dan uwansa dan ɗebe masa cewa sati dai sati biyu haka suna zaune wasu ma a can ake zuwa musu taziya a gindin kabarin saboda tsabar bid'a a kafa musu rumfa a wurin suna dauke masa kewa ina jin ko za su dan yayyafa masa ruwa akan kabarin ko nan fuka wace na'am ba laifi bane a iya mutunta taziya a gindin kabarin mamacinsa yayin da aka binne shi a lokacin kafin ya taho ai mai taziya a inda aka binne shi wannan ba laifi bane a shari'a amma mutum ya je a kafa masa rumfa saboda yana da wata dama a je ana karban taziya a can makabarta wai kuma suna dauke mamacin kewa wannan baya cikin abin da shari'a ta karantar Abdullahi dan Umar hadisi ya tabbata a riwayar Imam Bukhari wasu mutane dan uwansu ya rasu suka je suka kafa katuwar rumfa a gindin kabarinsa ya zo wucewa ya gani yace waɗannan fa me ya faru tace ai dan uwanmu ne dangin mu ne ya rasu saboda zafin ranan nan da ake muka ce bari mu masa rumfa dai a dan takaita masa zafin rana yace ku cire ta yazilluhu amaluhu ku cire wannan rumfar aikin da yayi kaji ko aikin da yayi shi zai masa rumfa idan kai aiki na kware wannan aikin shi zai maka me shi zai maka rumfa sannan dukiya za ta dawo dan za a zo a kassane ta za a raba ta za a kacancana ta za a gaji ka me zai saura ha aiki aikin ka in khairan fa khairan wa in sharran fa sharran to shine sayyidina Umar anan a cikin addu'a yake cewa ga sunan waɗannan sun zo sun miƙa shi shi zuwa gare ka ya ubangiji akwai addu'ar Ali ibn Abi Talib Allah ya masa rahama Allahumma fil li ahya'ina wa amwatina ya ubangiji ka gafarta wa rayayyun mu da matattun mu اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم ارجعه الى خير مما كان فيه اللهم عفوك اللهم ارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه واخلفه في تركته في الغابرين ونحتسبه عندك يا رب العالمين اللهم ولا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده علي بن ابي طالب كده ya ubangiji ka gafarta wa rayayyunmu da matattunmu ya ubangiji ka yafe wa wannan mamaci ya ubangiji ka ji kansa ya Allah ka juyar da shi zuwa ga mafi alkhairin rayuwa sama da irin rayuwar da yake ciki ya Allah ka sa abin da zai tarar ya zama ya fi alkhairi sama da wanda yake kai a duniya ya Allah afuwarka Allahumma afuwuka ya Allah afuwarka ake nema ya Allah afuwarka ake nema ya Allah ka daga darajar wannan bawan Allah ya Allah ka tsaya masa a bayansa cikin abin da ya tafi ya bari ka tsaya masa ka zama wakilinsa ya ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ubangiji muna kyautata masa zato kuma muna neman ladansa a wajenka mu ma abinda muka yi dinnan ka bamu lada ya ubangiji ya Allah kada ka haramta mana samun ladan wannan bawan Allah ya Allah kuma kada ka fitine mu a bayan shi kaga yayi addu'a wa mamaci yayi wa kuma waɗanda suka raka shi a wata addu'a cewa ke Allahumma abduka wa waladu abdika nazala bika al-yaw ya ubangiji wannan bawanka ne kuma dan bawanka ne ko dan baiwarka ne ya sauka gare ka a yau yau dinnan yazo wajenka ya ubangiji wa anta khairu manzulin bihi kai ne mafi kyakkyawan wurin sauka duk wanda ya sauka a wani wuri kyawunsa bai kai wurinka ba ya Allah ga bawanka ya sauka gare ka yau اللهم وسع له في مدخله واغفر له ذنبه فإنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به. يا أوبنجيجي كفادة دا ما سمشي غصة كده كنت تا ما سمشي غا دم أكوي وطن دا أكي من أي مسو مشي غصة. يا الله كغفر تامان زنبنسا يا الله مبا أبند مكساني أكن ونن باوة إنباء الهيري با أما يا الله kai kafi musaninsa wataƙila abinda muka sani na zahiri kenan amma abin da yake boye kuma kai kafi musani haka ake gayawa dukkan wani bawa wanda ya rasu ya koma ga Allah dan Allahu a'lam. Eh kagan mu nan Allah ya san halin mu wallahi Allah ya fahimu na kofi. Akwai addu'ar Abdullahi dan Mas'ud. Allahumma abduka wa ibnu abdika anta khalaqtahu. Allah da musu ya ce ya Allah wannan bawanka ne kuma dan gidan baiwarka ne ko dan gidan bawanka ne kai ka halice shi wa anta hadaitahu lil islam kai ne ka shiryar da su zuwa ga ka shiryar da shi zuwa ga musulunci wa anta qabatta ruhuhu wa anta a'lamu bi sariratihi wa alaniyatihi. Ya Allah kai ka karbi ran wannan bawan. Ya Allah kai ka fi kowa sanin sirrinsa kai ka fi kowa sanin bayyanansa. Jina shufa'a lahu ya ubangiji ga mu mun zo muna neman ceto ga wannan bawan Allah ceto muke nema alfarma kamar yanzu kaje wani ne yayi laifi wajen dan uwansa ko wajen wani mai hukunci kace ranka ya dade don Allah muna neman aiowa ne afwa. Ya ubangiji muna neman ceto gare shi karambanta masa. Allahumma inna nastajiru bihabli jiwarika lahu فإنك ذو وفاء وذو رحمة. يا أوبنجيجي منا نيما منا نيمان مقوتكا da igiyarka ya ubangiji muna neman makotaka ko kuma muna neman makotaka da igiyar haduwa da kai. Ya ubangiji kai ne ma'abocin cika alkawali kuma kai ne mai cika komai. Zu rahma ya Allah ma'abocin rahama da jin kai. وإن كان مسيئا فتجاوز عن سوياء وبنجي wannan bawa na kai in ne mummunan hali ne da mummunan dabi'a fatajawaz anhu Allah kai masa rangwame Allah kai yafe masa. Allahumma nawwir lahu fi qabri ya ubangiji haskaka masa kabarin sa wa alhiqhu bi nabiyhi ka hada shi da annabin sa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullahi dan Mas'ud kenan. Akwai Abdullahi dan Umar shi kuma cewa yake Allahumma barik fihi wa salli alaihi wa ghfir lahu wa awrithu hawd nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah wannan mamaci kai masa albarka wannan mamaci kai masa albarka. Ya Allah muna neman addu'a gare shi ka yafe masa ka rangwanta masa ka sa shi daga cikin mashiga tabkin annabinka tabkin da idan an shige shi ba a yi ishirwa. Jama'a irin waɗannan kalmomi su ake so idan ka zo addu'a ka rinka tuno su kana jefawa yayin da dan uwanka ya rasu. Akwai riwayar Abdullahi dan Abbas addu'ar da yake yi Allahumma abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika. Ya Allah wannan bawanka ne dan gidan bawanka kuma dan gidan baiwarka. Yashhadu an la ilaha illa anta ya shaida babu mutuwar cancanta in ba kai ba wahdaka la sharika laka wa yashhadu anna muhammadan abduka wa rasuluka. Asbaha faqiran ila rahmatik ya ubangiji wannan bawa ya wayi gari yana mai tsananin bukata izuwa ga rahmarka da jin kainka. Wa asbahta ghaniyan an azabihi kai kuma ya Allah yau ka wayi gari kai mawadaci ne dangane da yau wannan bawan Allah azaba baka da sha'awar kai mai azaba dan ya ubangiji yin azaba wa mutane bai zai kare ka da komai ba. In kana zakiyan fazakki ya ubangiji in mutum mai tsarki ne wannan bawan Allah mai tsarki ne ubangiji muna fatan ka kara tsarkake shi. Wa in kana mukhtian faghfir lahu idan kuma mai kuskure ne ya Allah muna neman ka gafarta masa. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تضلنا بعده يا الله kada karamta mana ladan wannan mutum ya Allah kuma kada ka batar da mu bayan shi. Ina so ku lura da wani abu guda galiban za ku ji a ƙarshe ana faɗa ya Allah kada ka haramta mana ladan wannan. Akwai wanda fa idan an yi sallar fa ladan ma sai a haramta mu ladan shi din ma wala tudillana ba'dahu, ya Allah kar ka batar da mu bayan shi, ya Allah kar ka batar da mu bayan shi. Akwai wadanda in an je an musu sallama, bayan an sallama bayan ka dawo sai Allah ya batar da kai kuma, can ka je ka yi addu'a Allah ya taimake shi ya masa kaza, bayan mutuwarsa kuma ya zaman tobata ta faru gare ku, musamman manyan mutane ko shugabanni da jagorori na al'umma, bayan mutuwarsu sai ga ana tarkici da fada bayan sun mutu an binne su a cikin kabari, ko kuma rikici na gado a gida, kaga wani ya zo ya yi fada da yan uwansa da danginsa akan mai, akan abin gado da bai kai ya kawo ba, kaga latafcin na ba'a da uba ta yi ba kenan, kaga mutuwarsa ta zaman to muku fitina a gidanku a family dinku. Duk wannan akwai manufa, yin annabi ya ce ayi, akwai addu'ar Abu Musa, Allahumma sallahu kama stagfaraka, ya Allah wannan bawa ka gafarta masa kamar yadda ya ta neman gafara a gare ka yana duniya, waatihi kama salak, ya Ubangiji ka bashi kamar yadda ya roke ka, wazidhu min fadlika, ya Allah ka kara masa daga falalaka. Wannan Abu Musa kenan. Akwai addu'ar Abu Darda'i, Allahumma sall li ahya'ina wa amwatina almuslimin, Allahumma sall li fulan ibn fulan dhanba, ya Allah ka wani dan wani ka gafarta masa, shi kuma sunan mutumin yake kira Abu Darda, ba laifi bane idan ka zo addu'a ka ce ya Ubangiji bawanka wani wani ne, ya Allah yi masa afwa, ya Allah rangwanta masa, ya Allah ka sa dan aljanna ne shi, Allahumma rfa'a darajatahu, ko Allahumma alhiqu bi nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rfa'a darajatahu fil mahdiina wa akhlifu fi aqibi fil ghabirin waj'al kitabahu fil 'ilmi fi 'illiyin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Irin dai wadancan addu'o'in da suka gabata, wannan riwayar Abu Darda'i abinda yake fada kenan aka ruwaito. Akwai ta Abu Sa'id al-Khudri, Allahumma anta rabbuna wa rabbu, ya Ubangiji kai kai ne Ubangijinmu, anta rabbana, kuma kai ne Ubangijin wannan bawa, khalaqtahu wa razaqtahu wa ahyaytahu wa kafaytahu, kai ka azurta shi, kai ka halice shi, kai ka azurta shi, kai ka isan masa, kai ka raya shi, faghfir lana wa lahu, ya Allah yafe mana da mu da shi gaba daya, wala tarimna ajrahu, ya Allah karka haramta mana ladan sa, wala tudillana ba'dahu, karka batar da mu a bayan sa. Ga Ubada ibn Samit, shi kuma abin da yake fada, Allahumma inna inna abdaka fulan kana la yushriku bika wa anta alamu bihi, ya Allah ga bawanka wani baya fa shirka da kai, kaga shirka illa ce mallam, duk mutumin da ya mutu yana shirka da Allah, kuma wannan zancen sa ya kare fa, saboda inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, yace amma fa ya Allah kai kafi musannin sa, in kana muhsinan, ya Allah in wannan bawa naka mai kyautatawa ne, fazid fi hasanatihi, ka kara masa akan kyautatawa, wa in kana musian fatajawaz anhu, in mai munantawa ne ka yi masa afwa, Allahumma la tarimna ajra wa la tudillana ba'dahu. Zaid ibn Sabit, shi kuma ga addu'ar da yake, Allahumma abduka wa ibnu abdika ahyaytahu ma shi'ta, wannan bawanka ne dan gidan bawanka, kai ka rayar da shi iyayen da kaga dama, wa qabadtahu haythu shi'ta, kuma ka karbi ransa a lokacin da kaga dama, wa tab'athuhu idha shi'ta, kuma ya Allah kai zaka tashe shi idan kaga dama, Allahumma in kana zakiyan fazakkihi wa in kana musian fatajawaz anhu, Allahumma la tarimna ajran wa la tudillana ba'dahu, Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Anas ibn Malik, shi ma arwaito addu'a da yake wa mata, Allahumma abduka nazala bika, wannan bawanka ne ya sauka gare ka yau, farza bihi warhamhu, tausasa masa ka ji kansa, Allahumma jafil arda an janbihi, ya Allah ka nisantar da kasa daga gefen sa, ya Allah ka sa kada kasa ta rinka matse shi, kasa akwai wadanda in sun shiga mun karanta da ku kasan matse shi take, wannan a aikace ma mun gani anan, a aikace wani ya mutu an binne shi, mamatan da suka an wanda suka binne suna juyawa ko shi aka ya bulluko, wannan life ya faru a wannan zamani, la ilaha illallah. Aka tona rami aka dade mai da shi suna juyawa ta dade bulluko da shi, wani babban malami yana ba da labari kwanan nan nake ganin wata tafiya da nayi kwanan nan muka hadu da shi a wata kasa da muka abun nan wani taro na malamai Sheikh Dudu yana ba da wani Dudu yana ba da labari cewa a kasar su kanan nan Mauritania wata yarinya baiwa Allah a zahiri sallah tana ibada tana karatu tana kaza tana kaza tana kaza mutuwa ta zo mata aka dauke ta kai ta magabarta aka binne ta lokacin da aka zo binne ta wani daga cikin wanda za su binne ta akwai kudin su a cikin rawanin su haka ya sa ɗan kudin su a rawani ya sun koya kokarin binne ta sai kudin sai ya fada cikin kabarin bai sani ba bayan an gama sa mata kasa an binne ta ya koma gida dukun shi rawani sai ya ga babu kudi sai ta tabbas kudin nan sa cikin kabarin nan sai shi gaskiya sai ya koma ya ciro kudin sa aka ce kai hakuri mana shi a to me yace ya zai ya bari kici ta mutu kuma kudin sa ma su mutu a cikin kabari sabon nan dangin ta suka ce karka tone mana kabari yar uwa yace gaskiya zai cire kudin sa kenan ashe Allah ne yake so ya nuna wani abu yana zuwa yana tono yana fara tono tun daga fara tono sai rinka jin zafi tiriri ya dauka ko irin zafi ne na kasa ko na mu yana budewa sai wuta fau wuta yanda ka san an saka taitir ka duba wani ikon Allah fa ka duba wannan wuta ihu ya juya baya Allah ya mai yadda ita kuma wutar ciki sa kasa haka ne wani abu ya tara mutane hankali kwarai da gaske aka ce me faru ga salaha ga ibada ga tsoron Allah ga waye amma kuma ga an ce kabari an zo an bude an ga wannan a aikace ma shi wannan ba Allah ya gani ka duba wata aya da Allah yake nuna mutane lalle azabar kabari gaskiya ne na'am ba cewa akai wai mutum zai ci wuta a cikin kabarin sa ba a'a wato wannan Allah yana yi dan ya nuna mana ga abin da ke faruwa sai aka tambayi wasu daga cikin yan uwan suka ce to gaskiya tana da ibada tana da kusantar ubangiji amma tana da matsala guda daya matsalar ta ita ce shine ba ta da kyakkyawan mu'amala da mutane tana yawan zagin mutane in dai babu ibada sallah da daddare azumin nafila karatu wane ne ba laifi amma tana da yawan zagin mutane yi da mutane zagin mutane cin mutuncin mutane iya abinda suka san in manci tana da matsala shine kadai sai malamai suka ce wannan kuma shine sababi la ilaha illallah astaghfirullah wa natubu ilayhi astaghfirullah astaghfirullah kaga shi watakila yawan sallarka yawan azuminka yawan kaza dinka yawan kaza dinka ba lalle bane ya kubutar da kai wani zunubin da kake rena shi kana ganin bai kai ya kawo ba sai ya zamanto maka sababin da zaka hadu da azaba a wajen Allah Habib ibn Maslama an ruwaito shi ma yana addu'a wa mamaci ga abin da yake ce Allahumma fir li hadhihi an-nafsul hanafiyatul muslima al-hanifiyatul muslima ya Allah ka yafe wa wannan rai kaga dan adam yana da bukatar wani addu'o'i ko muna sallah muna azumi muna kaza amma muna da wasu illolin da wata kila ba a san da su ba to waɗannan addu'o'i da ƴan uwan mu za su rinka mana da wannan kalmomi wata kila wani da ya jefa wata kalma sai wannan kalma sai kaga Allah ya karbe su sai ka samu rahamar ubangiji wannan rai wacce take kan hanya kyakkyawar hanya ta musulunci ya ubangiji ka yafe mata waj'alha min alladhina tabu wattaba'u sabilak ya Allah ka sa wannan rai cikin waɗanda suka tuba suka bi hanyarka waqiha azabal jahim Allah ka raba wannan rai daga azaba ta jahim wata jahannama ata ibn abi rabah shi kuma ga addu'a da yake Allahumma fir lahu warhamhu wa awrithu ila khairin mimma kana fihi. Ya Allah gafarta masa, yi mai jin kai ka ya ubangiji, ka matsar da shi ko ka shigar da shi zuwa ga mafi alkhairin abin da yake ciki. Waji alil yawma khairu yawmin jaa alayhi. Ya Allah ka sa wannan rana ta yau da ya mutu ita ce mafi alkhairin ranar da ya samu a rayuwarsa. Ya Allah kada ka sanya wannan rana ta yau ta zama ita ce mafi tashin hankali a gare shi. Dan jama'a, akwai mutumin da wallahi ranar da ya mutu, ranar da ya mutu, ranar da ya fara gana da Allah shine mafi sharrin rana da zai gamu da shi a rayuwarsa, saboda rayuwarsa ba ta da kyau. Sai ake addu'a, ya Allah ka sa ranar mutuwa ne ita ce haske a gare shi, bai da ranar da tafi wannan. Idan ya zama yau ka mutu, ya zama a cikin kwanakin mutuwar, a cikin kwanakin rayuwarka akwai gwanda-gwanda, rayuwarka ta duniya ita ce gwanda akan gamuwarka da Allah, to ka shiga uku kenan. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Al-Hasan al-Basri rahimahullah shi kuma yana addu'a, Allahumma abduka fulanun azim ajrahu wa nawwirhu. Ya Allah bawanka ne wani, ka girmama ladansa kuma ya Allah ka haskaka kabarinsa. Wa alhiqu bi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, Allah ka hada shi da annabin shi Muhammad dan Abdullah. Wa afsah lahu fi qabrihi, ya Allah ka buda masa a cikin kabarinsa. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Ana tamimi ta wannan, ya Allah kada ka haramta mana ladansa, kada ka batar da mu bayan shi. Muhammad ibn al-Munkadir shi kuma ce ake Allahumma thabbithu huwa al-ana yus'al. Ya Allah, ya Allah, ya fi wannan bawa naka dan yanzu dinna ana tambayarsa, yanzu ana tambayarsa. Jama'a, kabarin nan da kuke gani, tambaya da ake cewa wani za a tambaye shi a cikin bayan ya mutu. Wallahi ranar da ya mutu, da ranar da aka dauke ransa ko, to daga ranar za a fara masa tambayar nan da ake fada. Babu wani bata lokaci, ya shiga sabuwar rayuwa ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'una, ta hasbunallahu wa ni'mal wakil. To shi yasa muna cikin ni'ima, ba karaman ni'ima ba, mu da Allah madaukin sarki mana arziki ya bamu lafiya, kuma yasa muna raye, muna kuma jin fadakarwar da ake mana akan shiri dangane da wannan rana. Kuma mutuwa tana zuwa maka ne lokacin da baka tsammanin ta. Da yawa-yawan mutane masu mutuwa ba lokacin sun shirya take zuwa musu ba, da yawa. Wallahi malam kadan ne, zabi ne ma, sai Allah ya zabe ka ma a nuna maka ma yaushe ne ma mutuwa za ta zo maka. Sai Allah ya zabe ka. Wadanda Allah ya zabe su isanar da su, za a nuna musu wasu yan alamu, ko ciwo ko rashin lafiya, ko kuma a jikinka ai ta yi maka alert cewa wani fa alamu suna nuna ba lalle bane ka dade, to wannan kaga sai mutum ya dade kintuwa. Wato babu abin da yafi komai tausayi, wato irin mutumin da mutuwa za ta zo masa bai ma san za ta zo ba, baya ma tsammanin ta, bai kimtsa ba, bai shirya ba, kawai ya sa wasu abubuwan a gaba, kawai sai dai ya ji shi a kabari. Kana kwance kana cikin bacci, kawai mutuwa ta zo ta tafi da kai. Kana cikin janaba, baka cikin janaba, kai addu'a da za ka kwanta, baka yi addu'ar bacci ba, ka nemi gafarar iyaye ba, ka nemi gafara ba, ka kyautata wa iyali ba, kyauta ka zauna lafiya da mutane ba, kai waye ba. Subhanallah, haka za ta zuwa maka. Yanzu na ake bada labari wata gada nan anan da ake yi nan watan guwa, irin gada saman nan da ake yi ana yin ta ba gama ba, wasu mutane sun zo da mota kawai gada ta fado akan su ta nike su, mutum bakwai sun mutu yanzu ko, mutum yana nan ya iso yana yin waya a gidansa, ko mun kaza, watakila wani ya ce a hada mu ruwan zafi, watakila wani ya ce ni miyar kaza za ki mu, wani ya ce da Allah ka jira ni a gida ka zo ka same ni bayan magriba lokacin na dawo daga kasuwa, da Allah kaza da Allah kaza. Yana cikin tafiya gada, wannan siminti duba dakin na gada din nan ta fado akan mota ta nike ta. Ya akhi subhanallah, mutum kawai sai dai ya ji mutuwa kawai. ya shirya bai shirya ba, ya kimtsa bai kimtsa ba, ya za a ya za a yi. To jama'a, wannan shine abin da ake ji. Ni da kai duk muna hawa mota mu yi tafiya, muna hawa mota mu yi tafiya. Kana cikin tafiya wani zai zo bacci ya dauke shi kawai yayyo kanka gadan-gadan, kana ganin kamar wasa ne, kana gadara, kana kan hannunka ko bari zan yi maintaining length dina, sai dai ka ji ka lahira, ka gangara ka shiga daji ko ka fada kogi, ka tsaya ya hide ka, ka taka birki ya haure ka, ta samu wai ina za ka je? Subhanallah al-azim. So jama'a, akwai bukatar mu kimta ko yaushe idan abinda insha Allah kana tsammani wata ila ina tafi yau dina dan samu wani abu, kada kai fashin isa ifarin ka da ka saba kana yi, kada kai fashin salatin annabi da ka saba kana yi, sadaka da ka saba kana bayarwa ci gaba da yi, kyautatawa iyayenka da kake yi ci gaba da yi, kar ka daina sallah da ka saba kana zuwa ta jami'i a unguwar kuwa masallacin unguwar, kar ka daina zuwa, ka daure ka je, kar ka yadda shi dan ce ma yau kan ka huta, kar ka yadda wata kila daga yau din daga wannan sallah ba ka saki komawa ba, yake shi kullun ka ce bari dai na yi in gani, watakila sai an jima, watakila watakila yau ne tawa, watakila gobe ne tawa, watakila jibi ne, watakila kaza. To wanda yake wannan kaga yana yi wa kansa hisab kenan. Allah ya mana afuwa. Abu na 82, wadu'a'u baina takbiratil akhirati wat taslimi mashru', an shar'anta mana yin addu'a tsakanin kabbara ta ƙarshe da kuma yin sallama. Ai an fahimci kabbara ƙarshen sallama ko? An yi kabbara ta hudu, ba za a yi sallama ba, to kafin a yi sallaman nan to a roƙi Allah kenan, ba daga yin kabbara ana gama kabbara ta hudu na za a ce assalamu alaikum ba, ana so a dan jira ayi addu'a. Riwaya ta tabbata an ce annabi yana ma dadewa yana yin addu'a wa, saboda hadisin abi ya'fur, akwai ya'qub akwai ya'fur, wannan ya'fur kenan. Abi ya'fur an Abdullahi ibn Abi Aufa radiyallahu anhu yace shahidtuhu wa kabbara ala aljinazati ko ala jinazatin arba'an thumma qama sa'atan ya'ni yad'u thumma qala atarawni kuntu ukabbiru khamsan qalu la قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا أخرجه البيهقي بسند صحيح ثم أخرجه هو وابن ماجه والحاكم وأحمد من طريق إبراهيم الحجري عن ابن أبي أوفى به إلا أنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وزاد بعد قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا ثم يمكث ساعة فيقول ما شاء الله أن يقول ثم سلم وقال الحاكم هذا حديث صحيح وإبراهيم لم ينقم عليه بحجة. أبي يعفور yake cewa daga Abdullahi ibn Abi Aufa shi sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallama, Allah ya kara masa yadda, yake cewa shi Abi Ya'fur din yake cewa na halacci Abdullahi ibn Abi Aufa yayi kabbara guda hudu wa wani mamaci da ya mutu, sannan sai ya tsaya wani dan lokaci mai tsawo sun makama sa'atan yana ta addu'a, maimakon daga ya gama kabbara ta hudu ya assalamu alaikum sai naga ya tsaya yana ta addu'a. Bayan an gama sai yake cewa wai da kuna tsammanin zan kara wata kabbaran ce ta biyar bayan hudun da nayi? Suka ce a'a. Sai ya ce to lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana yukabbiru arba'an, ya kasance yana yin kabbara guda hudu ne, ni ma kuma hudun nayi, dan jinkirin da nayi addu'a ne nayi tai. Wannan hadisin baihaqi ne da isnadi mai kyau, ya rawaito da Imam Ahmad ta hanyar Ibrahim al-Hajari daga Ibn Abi Aufa, sai dai ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar yadda yazo a riwayar kana yukabbiru arba'an, sannan sai ya tsaya dan lokaci ya faɗa abin da zai faɗa sannan ya sallama. Hakim ya ce wannan hadisi ne sahihi, wannan Ibrahim din ba a zarge shi da wani abu na hujja da zai iya bata hadisin ba. Al-Albani ya ce qultu bala wa lidhalika ta'aqqabahu az-Zahabi bi qawli qultu da'afu Ibrahim, a'a gaskiya wannan kan Ibrahim din an dan zarge shi da abin da za a iya magana akai. Yace shi yasa ma Imam az-Zahabi da yazo ya biyo zance ce a'a wannan Ibrahim din fa an raunana shi. ina fata ana fahimta. Yawwa, qultu wa zalika li su'i hibzi, to me illasta, yana da raunanan hadda, malaman hadisi kenan. Wai idan mutum haddasa ma ba ta da ƙarfi, wanda in yazo riwaya yana yin kuskure, to wannan fa hadisin sa akwai matsala. Kasan mana a cikin masu riwayar hadisi ba akwai wanda fa ba wai abin nan ba, ba a taba ganin sun yi kuskure ba. Wani fa cewa ake da shi kambansa, ana ce da shi mushaf. Me mushaf? Qur'ani izu su cin ka dauki Qur'ani kana karanta, ai kaga dai iyaka madogara kenan, ba a cikin sa ake karantawa abin nan ba. La takadu tajidu khata'an fil Qur'an, zai yi wahala ka tarar da kuskure a cikin Qur'ani, saboda iya kokarin da ake wajen rubuta shi a bi dukkan aya aya, kudi ake sawa masu dimbin yawa ga wani malami da ya binciko ya gano wani kuskure ko na wasali ko na rubutu. Duk Qur'anan nan da kuke ga ana bugawa, so za a raba shi ne wa masana Qur'anin su bi shi iya bi layi layi, wasali wasali, harafi harafi. Duk wanda ya samu wani abu na kuskure koya yana da wata ja'iza babba, in aka maka kyautar zaka dade a rayuwar kana cin ta, dan a sa himma kada a bari a samu kuskure a cikin buga Qur'ani a duniya. To akwai waɗanda saboda tsabar gogewarsu da ilimin hadisi, in sun zo ba da riwaya retentive memory, wato suna da kwakwalwa wato mai ƙarfi, wato ba sa yin kuskure mana, yanda yake din nake suke fitar da shi. To shi zaka ka ji idan wani an same shi yana da raunin hadda, haddasa jigari jigari ce, to sai a ce sayyi'ul hifzi, kurakuransa sun yi yawa kenan. To wannan an soke shi da wannan, kamar yadda Hafiz ya faɗa bi qaulihi fi taqrib layyinul hadisi rafa'a mawqufat, wannan Ibrahim din mutum ne mai raunin hadisi, yana hadisai mawqufai yana ce da su marfuwai ne. To sai Malam Albani ya ce akwai fa'idoji, to saboda ƙwararren lokaci ba za mu iya faɗin fa'idojin ba, nan suna da yawa. Insha Allah ta'ala zuwa sati mai zuwa sai mu karanto fa'idojin abinda muka faɗa na daidai, Allah ya bamu lada na kuskure ko tunduma harshe, Allah ya rangwanta mana. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na farko shine ana buƙatar ƴan uwa da su taimaka da addu'a ta musamman dangane da wata wato asara da ta same mu gaba ɗaya da ku duka a yau a studio mu na Sunna TV na Bauchi. Aka samu irin electric faults din nan, ko an dawo da wutar lantarki ne da safe, ya kama da wuta, wanda duka kyamarori da kayan aiki da ake da su suka kone ga baki daya. An yi asara ba karama ba a studio Sunna TV da ke Bauchi. So ana bukatar uwa da taimaka da addu'a, kuma Allah ta kaice asara, Allah kuma ya bada damar mayar da abin da aka rasa. Da alhamdulillah dai ba samu mutuwar rai ba, amma dai an yi asarar dukiya, da irin yanayin da wutan nefa suke kawo ta ba tare da tsari ko lissafi ba. Allah ya gyara mana. wannan wata bayan Allah ta rubuta ga dace da Allah ta nema a taimaka mata da addu'a a wajen mutanen wannan masallaci sakamakon wani dante da ya rasu muna fatan Allah ubangiji ya bayyana mata shi da ya bata kai afwan bayan rasuwa da ya bata muna fatan Allah ya bayyana mata wannan yaro Allah kuma ya bata hakuri Allah ya bayyana shi ko a raye ko a mace da yadda ya kasance a san dai aina yake akwai dan uwa da muke tare da shi ma na Murtala Ibrahim wanda Allah ya jarabe shi samun hadari a wata laraba da ta gabata ya samu kariya guda hudu a takaice dai sai da aka yanke kafar tasa gaba daya shi ma na bukatar yan uwa su taimaka da addu'a Allah ya bashi lafiya kuma ya sa kafara ne Allah ya mana mai kyau Allah ya tsare mana rayuwar mu wai wani bawan Allah ne yana aikata aiki na sabo wai yayi ya daina wai ya kasa to wai shine yace wa Allah in dai ya saki aikata wannan abun kada Allah ya saki bashi abu kaza ku lura da yanayin uslubin sabo ne yake yi shi a wajensa yayi ya daina wai yana ga in ya gaya wa zuciyarsa haka wannan zai sa ta shi da sa masa kariya aikata wannan abu dan kuma ya daina abu shine sai ya ce wai Allah ya hana shi abu kaza saboda wannan yace amma kuma jarrabar ubangiji fa yazo ya kara wannan zanubin wai me hukuncin addu'arsa tana nan mana ba shi ya roka ba shi fa yace in ya maimaita Allah kai ya bashi kaza ko to sai dai kuma wajen ubangijin ya daga gawa yace Allah na yi kuskure kai hakuri ka bani na janye wannan addu'ar tawa amma irin wannan tabargaza mallam mutum da hankalinsa ai bai kamata yi ba kai fa bawa ne kai fa mai rauni ne ko kuwa kai mai rauni ne yanda shedan yake wasa da mu dinnan ai kada mutum ya kuskure ya ce wai in bai daina kaza ba ya Allah ya hana shi kaza ka ce a'a Allah dai ka taimake ni in daina asalan wannan addu'ar ma kuskure ne addu'ar ma kuskure ne wai mutum ya ce wai in bai bar kaza ba kada Allah ya masa kaza a'a ai in baka daina ba ma in kai azabar dama akwai abin da Allah zai hana ka babban abin da ubangiji zai hana ka in baka daina saba masa ba shine aljanna to bayan wannan asarar kuma ka dade cewa a hana ka wani abu ko na duniya ko na abu makamancin wani so wannan kuskure ne amma ya zaka yi hijara kai akan jahilci ne na tabbatar baka da ilimi akan wannan abun da ka sani ba za ka yi haka ba so sai ka je ka roki Allah kai tashi da daddare kai yanke dare karfe 3:30 da rabi kai alwala kai aswaji ka tashi kai sallah mai tsawo ka karanta qur'ani kai kuka ka gaya ubangiji ka ce kana neman yafi ma kuma ya baka kariya daga dukkan wani zunubi insha Allah Allah zai yafe ma kuma muna maka addu'a wannan abin da ka nema din kace kada Allah ya baka dan kai zunubi muna fatan Allah ya baka kuma Allah ya saka daina aika zunubin da Allah mallam me hukuncin yawancin bashi ne sai wallahi mallam nayi na daina amma wallahi bashin ya min yawa dan Allah mallam ina bukatar addu'a Allah ya yi mun amin to ubangiji Allah ya yi mana gaba daya cin bashi halal ne ba haram bane isa Allah ma yayi bayanin aya guda a cikin Qur'ani wacce tafi kowace tsawo ana shiri ta ayatu daini akan cin bashi da hukuncin kucin da ke race akan cin bashi ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidini ila ajalin musamman faktubu har zuwa karshe kenan kaga halal ne a ci bashi kuma annabi ya ci bashi sahabbai sun ci bashi annabi yayi rabi'a tsakanin sahabbai akan cin bashi an cha kuma wani an shako shi akan bibiya ba annabi yazo yace ayi hakuri ya raba tsakanin su ya gaya kowa ga abin da ya kamata ayi shi kansa manzo Allah ya ci bashi tunda ya rasu da bashin kwano 30 na alkama sallallahu alaihi wasallama da ya karba a wajen wani ma ba musulmi ba yahudi ya ciyar da iyalin sai daga baya aka biya to amma annabi ya faɗa a hadisi cewa duk wanda zai ci bashi ya ci da niyyar in ya ci zai biya kuma ya rinka addu'a Allah ya taimake shi ya biya dan duk wanda ya ci bashi ya kamata ko wajibi ne mu taimakon Allah Allah ba shi daman biya dan sai Allah ya baka dama ka biya ko mun karancin sa kuma kullun ana so mutun ya yawaita yin wannan addu'a ta biyan bashi Allahumma aghnini bi fadlika amma sai Allahumma aghnini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amma siwaka ya Allah ka wadata ni da halal halal dinka da barin haram dinka ya Allah ya Allah ka biya mun bashin da ke kaina aqdi anni daina Allahumma aqdi anni daina wa aghnini min al-faqr ya Allah ka biya mun bashi na ka raba ni ka wadata ni daga talauci kullun ka rinka yin wannan addu'a wanda Allah ya sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ci bashi yana da niyyar ya biya wannan bashi har ya mutu bai biya ba Allah zai biya masa ya ci bashi yana niyyar ya biya kullun abun yana damu sai yana so ya biya Allah ya dauki ransa bai samu ya biya ba Allah zai biya masa wanda kuma ya ci bashi da niyyar keta da mugunta daman ba zai biya ba akai akai ya biya yake biya har ya mutu bai biya ba Allah zai barshi da wannan bashin adiba a cikin kayan aikin sa na alheri idan yayi sallar sa azumin sa zakkar sa qiyamul lailin sa shi za a dauka a biya wanda yake ban bashi saboda ranar kiyama ba kudi ba naira ba kadara aiki ne kawai za a biya shi idan kuma mutum bai da aikin da za a biya za a debo zunubin wanda ya ci bashin sa alibga masa shine annabi ya faɗa a cikin hadisi yace al muflis kenan shine zai zama matsiyaci so yana da kyau idan mutum ya ci bashi yayi kokari ya biya yana ragewa koyaya kuma yana bayani ga wanda ya ci bashin nasa cewa ni insha Allah ina nan ina kokari kuma kai ta roƙon Allah Allah zai biya maka ta roƙon Allah Allah zai biya maka muna fatan Allah ya biya mana basu sukan da suke kanmu da Allah malam wani tasbihin nan da ake yi bayan an idar sallah ta farilla guda 33 wai ya halatta ayi guda 10 amir su 10 na'am ya halatta akwai riwaya da tazo ana yin 11 ko 10 akwai wanda ake yin 25 duk ya tabbata subhanallahi nan kai 10 alhamdulillahi 10 Allahu akbar 10 musamman lokacin da mutum yake da uzuri ko yana gaggawa ko yana makamancin wannan ko akwai 11 ma 11 dai in kaga 11 dai kagan ka hada su gaba ɗaya sun 33 akwai kuma 33 ma gaba ɗaya kawai shine ma fi sauki sai ka ce sai kai haka subhanallahi walhamdulillahi allahu akbar da subhanallahi alhamdulillahi allahu akbar bi subhanallahi alhamdulillahi allahu akbar uku subhanallahi alhamdulillahi hudu subhanallahi alhamdulillahi allahu akbar subhanallahi idan kai 33 daidai yake da kai 99 ko saboda kowanne ai kaga sau uku ka faɗa subhanallahi walhamdulillahi in kana ganin subhanallahi 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 akwai dogon layi ko alhamdulillah alhamdulillah dogon layi Allahu akbar Allahu akbar ya matso to kawai sai kace subhanallahi walhamdulillah Allahu akbar daya subhanallahi walhamdulillah Allahu akbar biyu subhanallahi alhamdulillah Allahu akbar to shi wannan kai haka to ana yin 25 ma kamar yadda riwaya ta tabbata su ba lafi za iya yi lokaci ayi kaza lokaci ayi kaza amma yan waya waya wani tunda yaji riwaya 11 ne ita ya rike kawai ya bar 33 kuma wai wannan ya ce wai lokacin yanayin sanyi marasa aure wato harka ta wanka din nan tana da wahalar sha'ani da asuba ya za a yi ne ya za a yi a ji a nemi aure a karamar Allah shi ne magani a nemi aure in ba aure a nemi itacen tafasa ruwan zafi in za a kwanta in ba wannan a nemo risho yana nan akwai na 300 ina jin risho akwai na 350 akwai na 400 akwai na 500 ka nemo yar tukunyar ka sai ka ajiye a gefen gadanka da abun ya rikice maka ka tashi ka watsa ruwa ka kunna risho dinka kai wanka ka tafi masallaci ko ba ka bane yawa an ba wuta inda wuta kuma ka je na hita kar wani saurayi ya sake zama a ɗakin sa bai da hita kun ji ai ba wuta ko to aje a nemo risho ga muna kusa da kasuwar rimi aje a nemo risho kudin katin da kake kashewa a sati ya fi kudin risho din kai a sayo risho a ajiye a gefen gado in kuma ba haka ba ya gagara sai a yi taimama a tafi masallaci tunda ana jin tsoron za a samu matsala mutum ya taimaka maka kawai ka buga hannunka a kasa ka shafa iya zuwa wuyan hannu ka shafa fuskar ka kai taimaka maka je masallaci ka shiga sahun gaba ka bata riga suwakinka a gefe alhali Allah ya san kayan da yake tattare da kai amma dai wannan taimaka dai ta qualifying ɗinka kai sallah wannan ba laifi ga wanda yake da larurar cewa in yasa ruwa a jikinsa yana da matsala kuma bai da ruwan wanka wasu suna zuwa da waya masallaci ranar juma'a ana huduba suna karban waya wannan jahilci ne kwarai da gaske wasu kuma ana huduba suna danne-danne da masu dan shiga suna duba facebook ɗinsu suna duba inbox ɗinsu da masu whatsapp da mai abun mamaki wai ana sallar juma'a ana huduba juma'a shi kuma yana whatsapp Allah ya kiyaye manzo Allah ya faɗa ko magana fa kai wa dan uwanka fa ka rasa juma'a motsi haka wani wanda bai kai ya kawo mara amfani ba yadda ba to ballantana wanda zai shagaltu liman yana huduba yana danna whatsapp yana maida martani ko suna chatting ko yana kallon hotuna na banza wannan ko shakka babu akan zanubinsa da laifin da yake aikata kuma ba lalle bane ya samu ladan juma'a so duk wanda yake sayo kansa kiyamul laili kaga wannan wayar da kake gani idan kai wasa Allah za ta zama toma sababin shiga wuta kwarai da gaske wannan wayar da kake gani da yawa akwai wanda wayar su za ta kai su jahannama wallahi da yawa saboda da ita suke duk wata barna da ka sani bai da lokaci nayi wa Allah bauta amma yana da lokacin kallon wayar duk idan sai yana ta ciwo saboda tsabar kallon screen ya kashe masa ido kuma yawan kallon wayar nan yawan kallon ta wannan hasken da yake ne yana penetrating yana illata idan mutum ba ko computer ma kana yawan kallo ma sai ya maka illa idan ka ba ballantana wannan waya da take dabdada da sauransu wannan a lafiyance kenan so yana da kyau mutane su kiyaye ballantana kuma wajen ibada kuma haka ita sharrinta take kana yin assalamu alaikum sai ka zaro ta maimakon subhanallahi alhamdulillah astaghfirullahi dinnan kana kan waya wallahi wani da an yi assalamu alaikum abinda zai fara yi sai tsoma hannunsa ya dauko wayar wani hudubar ma da ake yana ga liman ya shiga hakkinsa ya za a yi wannan lokacin hudubar yana wasting time bari ya amfani ya shiga inbox ya rage subhanallah wal iyazu billah so asara ne ba karamar asara ba ya kamata mutane a ji tsoron Allah a kiyaye da waɗanda suke tafiya suna sa wannan airfest a kunnensu gashi nan ana ganin kamar gayu ne kamar burgewa ne amma kuma illarsa ta fi amfaninsa yawa likitoci da yawa suna faɗa da kunne na likitoci suna faɗa yana da illa ba karamin illa wanda ya saba sa wannan abun a kunnensa koyaushe yana kunnenka koyaushe kana jin kiɗa kai ko karatu kake ji kullum a kunnenka zai yi maka illa zaka dama baka ji a zo kana zaune cikin mutane ana magana baka iya ji ko kana kan babur ana maka hon baka ji saboda ka riga ka ragargaje kunnen shi wannan dodon kunnen yana da taushi ne shi abu kaɗai ne masa illa ya lalata shi ya kamata mutane su kiyaye a rinka yi hankali hankali a nutsu sai lokacin larura in ba komai ba akwai wanda yake sa shi ya toshe kunnen gaba ɗaya da shi yake bacci ya sa kiɗa kiɗa fa ya soka nan ya soka duk yadda mutuwa take a hannan ya sa kiɗa ya tafi a haka zai kwana idan yayi juyi yaji ya ƙare sai ya daɗa danna wani truck ɗin saboda maye ne shi da rababbe wai me hukuncin mutumin da yake Allah ya jarabe shi yana da karfafar sha'awa amma kuma yana amfani da kansa da kansa bai da iyali yana biya wa kansa da kansa bukata wai me hukuncin haka bai halatta ba shari'a ta bada dama ta bada hanyar da zaka warware matsalar sha'awarka kamar haka na farko dai yawan yin azumi haka annabi ya faɗa yawan yin azumin nafila yana taimakawa mutum wajen rage masa karfin sha'awa litinin da alhamis din nan asan dai kana yawan zama da yunwa to Allah zai takaice maka zazzafan sha'awa to wannan shine abin da shari'a ta ce ka rinka yi sannan kuma inda hali mutum ya nisanci dukkan inda ko abin da zai tayar masa da sha'awa abin da yake kawo tare da sha'awa ko dai alaka da matan ko zama da su ko haduwa da su ko ko tattaunawa da su ko dai wani abu dai da za a yi haduwa ko kuma ita kanta wayar ba akwai alakoki da yawa da mata a waya ai da yawa to kana da wannan masifar kuma ka zo munan ka turo mana takarda ka ce mana ya zaka yi tsakani da Allah kuma baka gyara ba ko kuma abokanai wanda suke da wannan abun ko zama ana tattaunawa duk wanda yake zama yana sauraron harkar bayanin mata ko lamarin mata to yana cikin fitina kai ba kudin aure ba kai ba halin aure ba kai ba kamar san ina ka sa gaba ba tukunne yanzu a rayuwarka Allahu alam ga ka dai ka jiro duniyar kware da gaske kai baka gama makaranta ba ballanta ka nemi aiki kai ba sana'a kake ba kai ba komai babu ba kuma ka zo ka jefa kanka akan rikicin da baka san yaushe zaka warware shi ba ni wanga dalili ba da ma azumin ka karin guma kai tai ka zama na Allah kawai har zuwa lokacin da Allah zai kawo maka warware ya fi maka sauki wallahi saboda duk wanda ya jefa kansa a cikin wannan tashin hankalin yana da matsala ai na gaya muku anan wani dan uwa cikin yara matasa ina jin shi ma ko ta Facebook din muka haɗu da shi ko ta menene irin wannan abun yazo ya same ni yake yin fatawa yaro ne matashi bai taba yin aure bai abun nan ba karatun ma ba a gama ba wane ne ma ba ba dai san ina ma za a je ba tukunna babu sana'a sai ya ba kaza yaje ya haɗu da wata kafira yar Benue ta san sharrin mata sai mace ta je ta nemo hoton mace mai kyau sai ta sa a wall dinta kai da ka gani sai ka dauka ita kake magana da ita kuna chatin sai ga yanzu wannan ita ce muke magana da ita wallahi haka suke ai in ka samu yaudara irin ta mata kai faciya kai kuna kawai kuma wallahi watakila haka take ba ta da fasali in ka ganta ma ba za ka iya sake maimaita kallanta ba amma ta dauko hoton wata mace ta saka ta ka jarabtu da ita haka yazo yaje kulla alakar da sai ya akai wata rana da yake ta gama loda shi ta halaka shi daga can ta bugo mota ta hawo Benue links ta zo nan ta sauka a Kano tace ga tafi a Kano ci a Kano sai suna haduwa ce da Allah ya samu musu hotel anan za ta kwana hotel ya dan karauta yaje samu wani guri shi yana gani ai aboki sa shi ta Facebook to sai tace sai su kwana yace kawai sai yadda yace bi tabbin yanzu na ba a rayuwarsa yaje barnar da yi ya gama fice sai ce masa ka san fani yar Benue ce kaje kuma ka tambayi labarin matan Benue kware da gaske da yawan su musamman wanda ba musulmi ba tana daga cikin jihar da a Najeriya ta fi kowace jiha HIV ai high percentage of HIV idan ka je Benue to sai kai faciya kuma hakan ce kaman miyar ce kuma yarinya ce karama da komai bayan sun gama ta gaya masa shine yazo yake bukatar wai addu'a me Allah zai kariya shi wai makarin HIV kai dawa Allah ya saka ran sai yace to yadda yake nemo habbata sauda kai ta sha eh binan ala saboda manzo Allah yace alhabbatu sauda ce ba ni ba ban da garanti ni dai na faɗa amma saboda ga hadisi nan dai ka je kai tai Allah yace annabi yace shifa'u min kulli da ka je kai ta dirkan habbatu sauda abin da ya biyo baya kuma wannan kuma kai ka jawo ganka so da yawan shedanci da mutane suke tsakani da Allah su suke auro wannan shedancin suke wa kansu musamman matasa kuma wallahi ba za ku yi da na sani ba sai lokacin da Allah ya kawo maka munzalin shari'a akwai sunnar rushd shekaru na shari'a ka fara mallaka hankalinka ka san ya kamata dan wannan duniyar wallahi mafarki ce sai bayan ka yi aure naka na fi sabilillah ka auro matarka kuna zaune da ita ka fara zama family man ka fara tare yaya zaka tuna bakin ciki yarintar da kai ka lalata yayin mutane kuma alƙawari duk wanda ya zana da yar wani kaga yarka da kake gani kana mata tarbiyyar nan to ka kimtsa sai wani ya zo ya lalata ta to wannan shine yafi komai ciwo ka kalli yarka duba kiyaye wanta duba kame wanta duba kaza kaza wani ya zo ya lalata ma ita ko kuma danka duba tarbiyyar da ka masa kai kaza da kaza dai haɗu da wata mata ta lalata shi to wannan shine tashi hankali eh kaje kai kai istighfari ka tuba to kai istighfari ka tuba misali kadar Allah ya fi maka to lalata yar wani da kai fa ita kuma fa shi zaka da wannan kyalkyalin duniya dauki mutum wallahi mutum ya bi a hankali kai hakuri ai imani kenan ka kame sha'awar ta kuma na shagaya muku wanda ya ga ba zai iya ba akwai yan mata a kauyukan nan wallahi suna nan mun je wani wazi can wani malakin waina ne can kauyen su maila ne ko sababbin musulunta da yawa wani kauye ba zan faɗi sunan garin ba yan mata aka hadu kusan rabin masallaci masha Allah tabarakallah muka yi wa'azi sai wani malami ya ce ai malam in dai ana da bukata to a zo nan ko nawa ne za a samu nace ga mu da samari innam da yawa mu bukata Allah wallahi kuma albarka ne da matan kauyen nan kuke gani akwai albarka na birnin ma akwai albarka sosai kwarai da gaske a to a kan nan da na jawo kaina matsala ko ba a ce na ce na birnin so ita rayuwa duk lokacin da ta yi kunci sai ga Allah ya bada mafita Allah na gaya maka ku yi kokari ku takaice wa kanku wahala kar mu ce je fa kansa cikin masifar da ba zai iya warware ta ba gaskiya Allah kiyaye wai mutumin da yake da yawan mantuwa da Allah akwai wani taimako ne da za a bashi to yawan mantuwa akwai dabi'a akwai kuma gaskiya wanda cuta ce akwai daga cikin shedanu aljanu suke shafar mutum sai ya zama yana yawan manta abu ba wai normal haka Allah ya yi shi ba din amma ciwo ne da iga mu da shi to irin wannan yana da kyau ka samu na farko dai likitocin da suke da alaka da sanin psychology na dan adam ka tattauna da su tunda ba wani ciwo bane da kai ciwon kai ko ciwon cigona ba amma ga matsalar ka to za su iya gaya maka wani lokacin damuwa wani yanayi na rayuwa yakan sa mutum ya zama ta wannan ko kuma in al'amura suka yi mutum yawa shi ma dalili ne stress kuma yana kawo yawan mantuwa idan stress ya yi wa mutum yawa ba ya iya rike abu to kaga idan ka gane me ye dalilin yawan mantuwanka to ka san magani akwai wanda zaka baya komai baya da wata matsala komai amma duk abin da ka gaya masa yanzu kuna tashi anan ya manta insha Allah akwai wanda aka mun babban mai hali ne mai kudi ne babba sosai sai a zo a karbi bashin kaya na miliyoyin kudi ana tafiya wallahi sai ya manta ba zai sake tunawa kuma so ana bala'in cutarsa to kaga nan akwai matsala to sai a samu wannan ko kuma a samu malamai da suke da alaka da sanin harkoki na shedanu aljanu akwai wata kila aljanne da ya shafi mutum bai sani ba yake cutar da shi sai a baka magani da addu'o'i ayatu shifa da sauransu ka je kai ta fama sai ga Allah ya baka lafiya ana samun wasu mutane suna boye kayan abinci sai sun yi tsada sai mutum ya sayar a an yi wai kamar wani ne aka yi masa magana sai ya ce wai ai ba laifi bane haka na mun sha yin bayani ba wai kowane kayan abinci ne dan ka ajiye shi ne wai kayi haram ba ba a itikar ne ya kamata jama'a su san shi kayan abinci da mutum zai siya ya boye wanda yau idan ka siye shi ka boye mutanen garin nan za su ji jiki shi ne wannan haram amma yanzu dan kana da 'yan kudin ka je ka siyo buhunan wake guda 20 ka je ka zuba a store ka sa musu magani ka ajiye kana jira a matsayin ka mai karamin karfi in sun kara tsada ko waken soya ko wani makamancin wannan sun kara tsada ka je ka sayar ka samu riba saboda ka dan hada kai ginin ka mai laifi a ciki ba wani laifi a ciki ina fata ana fahimta ko mutum ya je ya noma shinkafarsa ko ya noma wakensa ko ya noma kaza dinsa ya je ya gyara shi ya zuba a rumbu ya rufe ba zai sayar ba sai ya yi tsada me ya bambancin sa da ka sai dan taure ka kirke shi ba za ka sayar ba sai a sallah me ya bambancin sa da ka sayi bujimi ka daure kai ta ciyar da shi ba ka sayar da shi ba sai a sallah ko sai a kirsimeti ba bambanci ya kamata ku fahimta so ba wai kowane abu ne wai dan mutum ya sai ya ajiye a ce wai ya itikar da ake faɗa ba amma me aka hana kamar misalin manya wannan ya shafi manya-manyan 'yan kasuwa ne manya-manyan 'yan kasuwa yanzu akwai dan kasuwan da shi dai zai iya sai kayan abincin kasuwar abincin garin nan gaba daya yayi wata guda yana ɗebe duk kayan abincin da aka kawo yana siya yana zuwa su yana boyewa kaga wannan zai girgiza jihar gaba daya ta yinda jihar za ta samu scarcity in an samu scarcity dole a samu inflation ai ko ba ka wanda sai farashi sai yayi sama to kaga wannan ta dalilin sayan kayan da yayi ya boye shi yasa kaya yayi karanci a kasuwa dan haka farashi yayi sama da demo aka samu demand bukatu suka yi yawa na kaya to kuma lokacin farashi kuma sai da daukakuwa to wannan shine ya zama haramun amma yanzu dan Allah malam mutumin da yaje kasuwa dan yaje kasuwa da wanau yaje ya sayi gero buhu 100 sai yaje ya aje dan Allah me zai cutar da ita ba san ma kasiya ba sonan da zai cutar ba ya kamata ku sani wanda suke yi mai large quantity yanzu wani zai iya yan kasuwa uku hudu za su iya hada baki su zauna su saye abinci ko shinkafar arewa gaba dayanta duk inda aka kawo shinkafa a kasuwannin kauyukan nan da waye su yi ta tura trailer ana saya ana zuba musu asito ana zuba magani ana tattare ta dan sun samu labarin akwai yiwuwar speculation ne ai in sun duba daga nan zuwa lokaci kaza shinkafa za ta iya yin kudi to kaga wannan sai suka sai sai ga shinkafa ta yi kasa to wannan shine holding din da aka hana ko itikari da aka hana aka ce haram ne kun gane wai wani mai babban mai arziki ya rasu sai bayan ya rasu sai suka zo da lauya suka ce su ma ha suka zo da lauya suka ce su ma suna da gado amma an san cewa wato wannan ƴaƴansa ne amma ya same su ta hanyar matar banza wato farkarsa to wannan mutumi Allah kiyaye wai wata mata ce yaje ya ajiye a gidansa na shakatawa ashe Hassan tare yaya sai gashi uwar da ta jiya mutu tazo da lauyan ta tace ita ma ga yayanta yayi kyau kwarai da gaske yawa shine kaga sai suka rubuta suka ce malam me annabi yace akan wannan yanzu kaga malam yanzu malam me amfani irin wannan tabargazan tsakani da Allah ya kwana mu yi wa kanmu adalci yanzu wannan kaga wani babban attajiri ne wani babban alhaji ne da rufin asirinsa da ƴaƴansa da iyalinsa wai ya dauki wata farka wai ya kai ta gidan shakatawarsa yana tabarna da ita ba matar aure na halal ba akramakallahu kai hakuri tunda kana da wadata kaje a daura muku aure mana duk abinda matan naka za su yi amma dai da bismillah aka daura matar ka ce to amma ba za su yi ba kuma ga muku wani abu guda ko kai hakuri wallahi malam da yawa wannan yana faruwa ga mutanen ƴan boko masu aqidar boko cewa su mata dai za su aura suna nan suna yakan masu auren mata biyu wanda ya auri mace biyu suna ganin sa mugun ba gidaje ne ko mai mata uku suna ga bai ma san duniya ba amma bayan wannan matar ta sa kwaya ɗaya da yake da ita ƴar uwarsa busasshiya ƴar boko ita ma amma kuma yana da wata matar banzan a Abuja ko yana da ita a wani gidansa na shakatawa karin aure haram ne a wajen su amma kuma ajiye farka da ƴan jaduro da zai rinka yi da ita halal ne me amfanin wannan sai yanzu wannan abu akwai abin kunyar da ya wuce wannan dan girman Allah akramakallah da ƴaƴanka da jikokinka bayan ka mutu an zo ana raban gado sai ga wata mata da ta zo da yake ta san ya za a yi da lauya mata taho da lauyanta ta taho cewa wannan ƴaƴan alaji ne yaya aka yi ai ita farkarsa ne ai a gidan shakatawarsa take can matanka duk ka ce musu ka tafi Abuja ka tafi India ka tafi China ashe kana nan wancan unguwar dala wannan bai kunyata ƴaƴan shi ba kuma yanzu wannan aje kotu ana shari'a yaya tona asirin uba kai da ake so ƴaƴanka su bi kabarin ka suna addu'a Allah ya fi ma wallahi wani dan ina gaya maka addu'a ma bai zai wa uban ba akan wannan Allah zai ce ashe mutumin banza ne kawai suna nan da yawa to yanzu ya za a yi ha ya za a yi karmakallah ta zo da lauya ta ce wannan ƴaƴan nashi ne kuma an zo raba gado kenan ita dai ba cewa ta yi a bata gado ba ƴaƴan yanzu za su ci gadon ko ba za su ci ba to ya a saurara a saurara ba bana so ai aiki da emotion da emotion da atifa haushi tunje haka ai wallahi sun ce a ba haka bane shari'a kun san muna da matsala na taba gaya muku kuma mun taba zunguro ta ban warware ta ba yanzu anan gurin ba yanzu zan bada ansar ba saboda lokacin ba zai isa wannan karatu ne mai zaman kansa amma malai kirma sai ka rubuta ka aje abini bashi eh wata ranka tuna mu mun zo sai mu tattauna saboda babbar matsala ce shin dan zina ana iya danganta shi ga ubansa a'a ni ban ce ka bani ansa ba ana iya danganta shi ga uban shi sannan dan zina yana iya cin gadan uban shi ƴaƴan zina kala kala ne yanzu akwai dan zinan da ba a san waye uban shi ba ni ba da wannan nake magana ba mace ce ta je ta yi yawon karuwancin ta can ta dauka can ta dauka can ta dauka ta zo ta haifi da ba za a iya warewa a ce wani shine uban sa ba dan babu dalili ko ba haka ba tunda ta yi alaka da maza sun fi dari misali to wannan kaga da zai yi kawai a rufe ido a ce dan wane ne a liƙa masa babu hujja ba to wannan ba shi nake faɗa ba mutumin da yake ya je ya yi zina da wata mata ita ta san zina yake da ita shi ya san zina take da shi kuma ba ta yi alaƙa da wani mutum ba ya mata alƙawari ya ce ta kiyaye masa amana haka suke ka sani zina ce amma wani special ce cewa kar ta yi da wani ko a cikin karuwai ai akwai akwai wanda karuwa ce tana zaman karuwanci da ɗakinta amma ba mai zuwa ɗakinta ya kwana da ita sai wancan suna nan to wannan yayi da ita har ya mata ciki kuma har ta haihu yanzu a nan gurin an san waye uban yaron ko ba a sani ba ɗaya kenan ita uwar ta san waye ya mata wani cikin ko ba ta sani ba biyu kenan to shi yanzu wannan yaron waye uban shi to nan shine rikicin waye ubansa wai suka ce a'a a yanda aka saba yau da gobe ana faɗa malaman sauro da sauran malamai ana bada fata ba za a ce ubansa bane me dalili ai bai aure ta ta hanyar shari'a aka same shi ba to shikenan to waye ubansa kuma shi yanzu me laifin sa da za a hana shi liƙa shi da ubansa kuma wannan maniyin sa ne fa da maniyin matar abu na biyu to shikenan waye sababin zuwan sa duniya waye rikici aka zo da shi duniya to ya mutu kuma yana da kuɗi da zai shiga da shi ba to shi ma nan wajen rikici ne wasu suka ce ai bai zai ci ba saboda ba dan sa bane na me ba dan sa bane na halal wani shine kai hujjar wasu suka ce kuma babu abin da zai hana shi shiga da babu abin da zai hana shi shiga da a takaicin takaicewa zan zo mana karatu insha Allahu ta'ala da bincike da references na malamai da sabanin malamai dangane da hukuncin dan zina hukuncen dan zina zai ci gado ko ba zai ci gado ba ina fata ana fahimta to amma yanzu anan gurin tunda tambaya ta akai kafin kawo bi tafsir wannan mutumin da yayi zina da wannan matar sai a je ta hanyar likitoci za a iya tabbatarwa a gane alaƙa shi da ƴaƴan kuma ta yi compensation ta tabbatar ko ta yi rantsuwa ta tabbatar shi ya mata alaƙa aka samu dalili da shaida idan aka zo rabon gado ra'ayi ɗaya daga cikin ra'ayukan malamai akwai waɗanda suke ganin cewa matukar an tabbatar maniyin sa ne shi ya sadu da ita ya samar da wannan ƴaƴa ko ɗa to ƴaƴa fa za a danganta su ga wannan mutumi sannan kuma za su ci gadon wannan mutumin wannan ra'ayi guda ɗaya cikin ra'ayuka kenan me dalili akwai hadisi cikin sahih bukhari manzo Allah ya bada wani labarin wani mutum da ake ce da shi Junaid wani mutum ne ma'abucin bauta a banu Isra'ila annabi ya bada labarin ya kawo aka istishadi da hadisin yana yawan bauta har mahaifiyarsa ta zo tana neman shi bata sami da tana kiransa bai zo ba bai amsa ba sau ɗaya sau biyu ya Junaid bai amsa ba yana sallah yana ya rabbi ummi wa salati ya ubangiji ga mahaifiyata ga sallah daga shirin mafiya ta jiran ta ya bace shi ya ubangiji kaka dauki ran sa bace sai ya ci karo da karuwa sai tafiyar ta ya aka yi sai aka samu wata karuwar mace a wannan zamani a wancan lokaci ta yi ta kokarin ta yi lalata da shi babu kofar haka din shi da masalla ne ma a gaban sa kawai kullun sallah sai shi ya samu wani mutum makiyayi mai kiwon dabbobi yayi zina da ita sai suka samu da sai ta dawo da dan bayan ta haihu sai ta zo da da a cikin gari tana yawo da shi aka ce kin shiga uku ku duba tun a jahiliya kin shiga uku ina ka samu wannan da kai sai ce ai dan Junaidu ne suka ce Junaidu dai Junaidu mai sallah Junaidu mai ibada na wajen gari na bayan gari ta ce kwarai kuwa munafikin Allah ashe mazinaci ne mu je mu aka je aka ta dukan Junaidu aka rushe gidansa gaba daya daki ne na kasa yayi tsaye kata wannan katako ne da itace ya gina ya hussau ma a dan sai yana ibada a ciki suka rugurguje ta suka daka shi iya duka yana menenku suka bashi kashi sarkin gari yace sai ya zo sai an kunyata shi ashe ibadar ta ƙarya ne ku duba aka kira mata aka yi taro yace ai zo ai taro a kawo matar da tace an yi zina da ita mata tace ga uban yaro tace wannan ne Junaidu ne yace shi ba shi bane ina so ku lura da wannan kaga dai yanzu zina ta tabbata ko to shikenan zina ta tabbata Junaidu an zo a gaban sarki da jama'a an haɗu gari gabaki daya tace a kawo yace a kawo matar aka kawo ta sai ce ina yaron ce ga yaron sai ya bugi yaron dan jariri ne ya buge shi ya ce kai ya babus man abuk babus ana nufin dan jinjiri a yaren sa a wancan lokacin dan karmi yaro ya ce waye ubanka kukula man abuk ba fa ce waye ya zina da mahaifiyarka ba kukula man abuk waye babanka kuma zina aka yi ko baka ji mani waye babanka kuma manzon Allah ne faɗi wannan hadisi ya ga sahabbai kafin mu bada ansa ko mu faɗi abin da ya faɗa misali kaga anan gurin addu'ar da mahaifiyarsa sai ta ce ya Allah kakka dauki ran wannan yaron sai ya ci karo da karuwa kaga ai ya ga karuwa ba dai karewar ibada dai sallah sallah ba to yau gashi ya ci karo da karuwa har ya tambayi danta da ta haifa waye uban shi bukatar kuwarsa ta biya to shine manzo Allah ya faɗa hadisi da Imam al-Bukhari ya ruwaito shi a cikin al-Adabul Mufrad cewa Allah yana gaggawan karban addu'ar iyaye ko ta alheri ko ta sharri akan yayansu duk wanda ya bari iyayen su kai mummunan addu'a wallahi tana bi duk wanda ya sa ya ci sa iyayen su kai mai addu'a ta alheri kuma wallahi tana ci yace sa ku bi iyayenku su muku addu'ar alheri ku lallaba su in Allah ya taimake ku kuna da su a hannu ba su bar duniya ba yace man abuk wai ubanka sai kawai dan jaririn nan sai yace ra'iyal ghanam mai kiwon tumaki sai Junaidu yace ku bani guri zan ci aka ji kunya yanzu ya akai kaza 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 yaya akai kai hakuri zamu gina maka gidanka na zinari dakin da yace ni ban da bukata kun ci mutunci na kun wulakanta ni kun mun kaza kun mun kaza kun mun kaza hakan aka ji aka ce a gina yace ku gina mun na kasa kamar yadda yake a nan gurin Imam Bukhari ya kawo hadisi a cikin sahihin sa annabi yana bayanin ƴaƴan da suka yi magana a cikin cikin wato a cikin zanin goyo ya lissafo su babu lokaci da zan lissafa mana su to shine ya kawo wannan wato yaron na zamanin Junaidu din abinda idame ne hujjar malaman da suke ganin za a tabbatar da dan zina a danganta shi ga ubansa shine wannan kissar kaga matar cewa ta yi waye ubanka ai shi Junaidu ce waye ubanka sai ya ce wani a ashe babansa ne saboda haka fatawa ta akan wannan in dai dalili ya tabbatar cewa wannan mai kudin shi ya haifi wannan yaya shi ya lalata da wannan mata ba sharri akai ba to ubansu ne in ko ubansu ne me za su ci gado hala wassalam wa subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan an gama da shi na gama ya ga su eh na kammala su eh na gama wani ban kun kashe ba.